Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Mahmud Lalo a shirin mu na la'asariyar yau Asabar 11 ga watan Yuni shekarar 2016. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Mahmud, ba mu kanin labarai.
To Usman, mayakan Al-Shabab a Somalia sun ce sun kashe wasu mambobin su biyu. Dakarun da ake alakantawa da gwamnatin kakan Libya sun ce suna gab da karbe ikon birnin Sirte. Idan kuma lokaci ya bamu dama za ku ji ƙarin bayani kan gasaccin kofin nahiyar Turai da aka fara a Faransa a jiya.
To mun gode, za a ji a cikin cikakkun labarai. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana yiwa wasu manyan hafsoshin sojan ƙasar ritaya.
Bisa wata rawa da ake zargin sojoji sun taka musamman ma a zaɓe na ƙasa baki ɗaya da ya gabata, wato shekara ta 2015.
To sai kuma a jamhuriyar Niger an yi bikin tunawa da tsohon shugabanta Joe Rahmani.
Duk kamfanukan da addakon Niger wanzu haka, to tun lokacin Zori ne aka yi su. Zori ne ya kirkira makaranta, Zori ne wato ya kawo abubuwa da dama na ci gaba, kuma Zori a lokacin shi ba a san rashuwa ba.
To shirin amsoshin tambayoyinku na nan tafe, yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mayakan Al-Shabab a Somalia sun ce sun kashe wasu mambobin su biyu waɗanda suka shiga kungiyar daga Kenya saboda kin bin umarnin da shiga ayyukan da suka saba koyar addinin Musulunci. An dai kashe mambobin biyu ne da suka fito daga Kenya da wani ɗan Somalia a lokaci guda a yankin tsakiyar Juba a jiya Juma'a, kamar yadda sashin Somalia na muryar Amurka ya ruwaito. A can yankin Bay kuma an kashe wasu mutane huɗu jiya Juma'a waɗanda aka zarga da yiwa gwamnatin Somalia da Kenya da Amurka ayyukan leƙen asiri. Ɗaya daga cikin mutanen a zarge shi ne da ba da bayanan da suka kai ga kashe shugaban kungiyar ta Al-Shabab Ahmed Abdul Godan ta hanyar yin amfani da jirgi mara matuki a shekarar 2014, mutumin da har ila yau ake wa lakabi da Abu Zubair. Dakarun da ake alakanta da gwamnatin kakan Libya sun ce suna gab da karɓe ikon birnin Sirte mai tashar jiragen ruwa da ke ƙarƙashin ikon mayakan ISIS. Kamfanin jalancin labaran AFP na Faransa ya rawaito cewa ana mummunan fada a kusa da cibiyar Wagadugu da mayakan na IS suka mayar headquartersu, inda jiragen yaƙi suka yi ta kai hari a kan mafakarsu. Tunda a farkon watan Mayu, mayakan da ake alakantawa da gwamnatin haɗakar ta Libya suka fara yunkurin karɓe garin na Sirte, wanda ya kasance mahaifar tsohon shugaban ƙasar marigayi Muhammad Gaddafi. Kakakin dakarun da ke mara wa gwamnatin baya Ahmed Hadiya ya gaya kamfanin jallancin labarai na Associated Press a jiya Juma'a cewa suna gab da kawo ƙarshen arangamar. A farkon makonnin ne mayakan sa kai daga yammacin birnin Misrata suka samu ikon kaiwa wajen birnin na Sirte. Wasu tashin bama-bamai biyu a wajen wani ibadar mabiya aƙida Shia a gefen babban birnin Siriya sun halaka aƙalla mutane 8, kana wasu da dama sun samu raunuka. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin ƙasar sun ce wani ɗan ƙunna baƙin wake ne ya kai harin a ƙofar wajen ibadar da ake kira Sayyida Zainab da ke kudancin Damascus. Wata fashewa a cikin mota har ila yau ta biyo bayan harin ƙunna baƙin waken a wajen ibadar mai cike da tsaro, wanda kuma wuri ne da ke da muhimmanci ga mabiya aƙidar ta Shia. Ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama ta Sweden Observatory for Human Rights mai headquarter a Burtaniya ta rawaito cewa mutane 12 ne suka mutu. Adadin da ya haura wanda hukumomin Siriya suka bayar ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harhare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Afghanistan sun ce ƙungiyar IS har ila yau ta kashe jami'an tsaro 6, ciki har da wani babban jami'in 'yan sanda a wata gunduma. Harin wanda aka kai a kan hedkwatar 'yan sanda da ke Haskamina a lardin Nangarhar ya auku ne da sanyin safiyar yau. An kuma kwashe sawoyi ana ba ta kashin da ya sanadin mutuwar 'yan ƙungiyar ta IS 15, kana aka raunata wasu 7 a cewar kakakin gwamnatin yankin. Ƙarin dakaru da aka tura a kan kari ya taimaka wa jami'an tsaron Afghanistan samun nasara a kan mayakan na IS, a cewar Atawullah Kogiyani na muryar Amurka, ko da yake an jikkata 'yan sanda 6. Tsohon dan takarar mukamin shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Mitt Romney ya ce ba zai jefa wa Donald Trump kuri'a ba, wanda shi ake kirkirta zaton zai tsayawa jam'iyyar takara a zaben da za a yi a watan Nuwamba. A cewar Romney, Trump mutum ne mai nuna wari launin fata wanda kuma baya hattara wajen furta kalamansa. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na CNN, Romney ya ce irin kalaman da Trump yake furtawa babu alama za su kyautata rayuwar al'ummomin Amurka da ke tafi. A ƙarshe, a ci gaba da gasar cin kofin nahiyar Turai da aka fara a jiya, yau Ingila za ta fafata da ƙasar Rasha a gasar da ake yi a Faransa, duk da yajin aiki da ma'aikata ke yi da kuma fargabar kai hararen ta'addanci. A jiya ne aka buɗe gasar, inda masu masaukin baƙi Faransa suka lallasa Romania da ci 2-1 a wasan farko. A duk faɗin ƙasar ta Faransa, dubban masu sha'awar kallon ƙwallon ƙafa ne suka yi dandazon magoya baya, hadda wanda aka kafa kusa da fitaccen tsaunin na Eiffel Tower.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana yi wa wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar ritaya, ga rahoton wakilinmu Hassan Maina Kaina da ya aiko mana daga Abuja.
Kakakin rundunar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya min ƙarin bayani.
Majalisar koli da take kula da harkokin sojan ƙasa na ƙasa ta tabbatar da murabus ɗin wasu hafsoshi na sojojin ƙasar bisa wasu dalilai. Waɗannan kuma hafsoshin sun haɗa da masu muƙamin manjo general da kuma masu muƙamin brigadier general da kanal da kuma lieutenant kanal da wani manjo guda ɗaya.
To, ko wani dalili yasa aka yi waɗannan hafsoshi masu yawan gaske ritaya a daidai wannan lokaci?
Wannan murabus da aka sa suka yi ya jibanci yanayin aiki ne, saboda wasu abubuwa da aka yi la'akari da su. A inda za ka iya tunawa, kwanaki an kafa wani kwamitin bincike bisa wata rawa da ake zargin sojoji sun taka, musamman ma a zaɓe na ƙasa baki ɗaya da ya gabata, wato na shekara ta 2015. Sannan kuma kai ka sani akwai wani kwamiti na shugaban ƙasa da ke bincika kwangiloli bisa ayyukan ko kuma kawo makamai. To, galibi wasu daga cikinsu sun gurfana gaban waɗannan kwamitoci, wasu ma daga cikinsu yanzu haka hukuma da take kula da masu yi ma tattalin arziki ta annabi sun gabatar da su a kotu.
Kanar Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya ba ta la'akari da addini, ƙabila ko yanki wurin gudanar da ayyukanta.
Don haka mutane kada su zo suna cewar wai an yi musu ne murabus saboda ƙabilanci ko addini ko wani abu. A'a, shi aikin soja baya da alaka da siyasa, saboda haka duk wani wanda yake aka samu da laifi ko kuma ake zargin shi da abubuwa irin hakan nan, dole za a abin nan din su. Saboda haka mutane kada su zo suna wani abin da ba tunani ko wani abashe cewar kawai dan an tsane su ne ko kuma sun fito daga wani bangare ko abin gaba haka bane ba.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alaka ta yi magin soja ko gidan su soja da hali.
To, wani bincike kuma ya nuna cewa tsadar kayan abinci a jihar Neja ya fi na ko'ina arewacin Najeriya, musamman shigowar watan azumin nan na Ramadan. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Gama abin da wasu daga cikinsu ke cewa.
Sunana Muhammadu, wanda ke zaune a nan Mina. Kaya ba sauki. Tumatir Gino da muke saya naira 1,700 katan, amma 3,000 daidai na saye shi.
Sunana Malam Isa Dan Maryam a nan Mina. Na shiga kasuwa na sayi shinkafa 13,000, dab da azumi zan je in ƙara saya aka ce 15,000. Jarkan man gyada 8,000 da wani abu da naje aka ce 11,100.
Jayin malami kuma babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addini ta jihar Naija, Imam Faruk Abdullahi, ga abin da yake cewa.
Bincike ya nuna cikin Mina ya fi ko ina tsadan kayayyakin abinci a arewacin Najeriya. mun kira ƴan kasuwa cewa su ji tsoron Allah su tausaya wa mutane yanda manzon Allah ya faɗa ne wanda ya ji tausayin mutane Allah ma zai ji tausayin shi kira an yi iya abinda zamu iya mun kira ƴan kasuwa sai dai muna ganin wa'azin nan bata shige su ba
azantawar da nayi da daya daga cikin manyan ƴan kasuwa a nan jihar Niger Alhaji Mustapha Olsto
kaga rashin shigo da shi yakan kawo tsada kaya to kuma gaskiya mu ma ƴan kasuwa muna da namu laifin kana ganin kai kake da abu kai kadai sai ka tsawwala mishi kudi
gwamnatin jihar Niger dai da ta ce tana shirin kawo tallafi na musamman a wannan wata na Ramadan amma duk da haka tana janyo hankalin ƴan kasuwar inji sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Jibril Baba inda ce
in Allah ya yarda duk abin da Allah ya sauka da za yi in lokaci ya kai za a gani musulmi musamman yan kasuwa cewa don Allah don annabi karasu kara farashin kai
a baya dai akwai tallafin abun bude baki da gwamnatin jihar Niger ke rabawa masu karamin karfi a wasu wurare na jihar amma a bana kawowa yanzu ba a fara raba wannan tallafi ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
To a jamhuriyar Niger kuma an yi bukin tunawa da tsohon shugaban kasar ta ne Joe Rahmani wanda gwamnati ta shirye yi don nuna wa matasa halayyar magabata ta gari ga Sulemu Minu Barma daga Niger.
Prime Minister Birjira Fini ya halarci wannan biki.
Mutum da yawa yanzu bai san yadda mun ka taso da muka samu milkin kanmu a Niger. Mutum da yawa a yau bai san ko wane ne ya shugabanci wannan kasa. Abun da ya sa shugaban kasa ya ce ya kamata cikin wannan manda a kara bude ma mutane ƴan Niger kai da yanda muke zaman mu na Nigerian mu san da kanmu mu san daga ina muke kuma ina zamu.
Alhaji Mustapha Kadi Ummani mamba ne akwai mutum tsare-tsaren wannan biki.
Duk kamfanukan da addakon Niger wanzu haka to tun lokacin Zuri ne aka yi su. Zuri ne ya kirkira makaranta, Zuri ne wato ya kawo abubuwa da dama na ci gaba. Kuma Zuri a lokacin shi ba a san rashuwa ba, a lokacin shi ba a san cin amana ba. To yau mu a ganin mu daidai ne wato irin wannan tarihi a yi shi domin matasa, domin ma manya ma na yanzu su ma su gane da cewa ga wurin koyo.
Jori Hamani ya jagoranci kasar Niger daga shekarar samun ƴancin kai wato 1960 zuwa Afrilun 1974 kafin sojoji a ƙarƙashin Laftana Kanal Seni Kunce su hamɓarar da shi a cewar wani na hannun damarsa dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Giwa RDA da fite Idrisa Zodi.
1964 kan ayi decentralization kamar ayi jaha-jaha har ma ɗakunan bugaje Fulani. Mun tafi mun tambaye su kamar ina ra'ayinku.
To dai yana sauraron talakawa sosai.
Wallahi yana saurare sosai da sosai.
Mummuni Jori Hamani shine na hudu a cikin ƴaƴan marigayin.
Shi baihim cikin watan azumi ne Allah ya karbi ran shi. Yanzu Allah ya gwada muna gashi ana yi mishi taro na shekara in kawai yana da rai yana da shekara 100. Alila yau wannan ya zo ya iske cikin watan azumi ne. Shi wannan ma babban alheri ne ga mu ga Niger duka da don wadanni ce Alhaji Jori Hamani ba na ɗiyan shi kadai ne ba na kowa da kowa ne.
Za dai a ci gaba da waɗannan shagulgula har zuwa ranar Alhamis 16 ga watan nan na Yuni inda ake sa ran isowar tawagogi daga ƙasashe makwabta musamman daga Najeriya wanda a zamaninsa ya bayar da goyon baya wa aminsa Yakubu Gawan ta hanyar aikewa da Dakaru zuwa makwabciyar ƙasa a yakin da ta kaddamar da masu kishin ƙasar Biafra. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ana fatar da sashin Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan azumi da kuma kashi na ɗaya na tarihin marigayi Muhammad Ali. Bari mu fara da amsar tambaya kan azumi. Idan masu tambayar wato Abdullahi Ahmad da Alhaji Aribuni Yadi da Bafu Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Muhsinu Sani Tsaifi da Haruna Muhammad Katsina da dai sauransu na saurare. Ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu na amsar ku.
koda wani ya takale ka ko ya tone ka da wata mummunar magana ko fada kai ka nuna masa cewa azumi kake yi wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sannan abin da ya shafi wato kari kuma hakan wannan shine ana buƙatar mai azumi ya yawaita tuba zuwa ga Allah ya yawaita istighfari ya yawaita hailala wato faɗin la ilaha illallah ya yawaita salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yawaita karatun alqur'ani saboda girman ladan da ake bawa mai sauraron karatun alqur'ani a motocinmu ne a gidajenmu ne a television waɗanda muke kalle-kalle to duk gaba ɗaya mu karkata akalansu wato ma'ana mu maida su zuwa ga sauraron abin da zamu amfana da shi ba wai abubuwan da suke a ainihin busar da zakata ba kuma baya da haka kamar da masu tambaya suka bukata bayanin kafara dai mun ji kaɗan daga ciki sa'annan bayani kuma akan abin da shi ma ake bukatar mai azumi yayi na farko har yanzu ko kuma kaɗan daga ciki kamar da muka ambata shine abin da ya shafi wato ciyarwa ka ciyar da wanda yake mai azumi ko da ga tsagin dabino ne don neman yarda Ubangiji balle kuma a ce ka samu har ka bashi shinkafa ko ka bashi gero ko ka bashi suga ko kuma dai ka bashi wani abinci abincin ya kasance danye ne ko dafaffe domin neman yarda Allah abun ban mamaki a ciki shine kwanakin watan Ramadan na azumi suna karewa alkhairin watan kuma yana karuwa domin me abin da duka aikata misali yau 1 ko 2 ko 3 ko 10 ga watan Ramadan to gobe 11 ko zuwa 20 ko zuwa 20 da wani abu ga watan Ramadan to abin da ka aikata jiya din aka baka lada yau kuma in ka aikata ladan da za a baka ya fi na jiya dan haka kwanakin watan suna karewa ne alkhairin watan kuma yana karuwa sa'annan daga cikin wato sirri na azumi zaka samu yana ƙara dangantaka da soyayya tsakanin mai shi da mara shi sannan kuma yana ƙara hakuri da juriya sannan kuma yana ƙara wa mai yin sa lafiya da yawa yanzu kafin wato a ce azumin nan zaka iske mutane da yawa wani yana kukan basir baya iya rike alola baya zama sai yayi hutu wani kuma ulsa ta dame shi amma ikon Allah da an fara azumin nan mara rike alolan da mai kumburin ciki sai kaje an nema duk waɗannan a rasa su haka nan wanda yake da ulsa shi ma in dai ba ya zama mai tsanani bane da zaran yayi azumin nan sai kaga abin yana da ban mamaki ciki ya sake kalau ba wani ba wata matsala kuma an samu lafiya an samu ci gaba sannan kuma har yanzu yana ƙara jawo hankalin waɗanda da ba su saba da yin kyauta ba su ma su zamana suna kyauta domin abin da zai ba su mamaki shine halin da talaka ke ciki talaka wani har garin Allah ya waye rana ta fadi wato ma'ana bai da damar cin abinci akalla sau biyu a yini balle sau uku to shi ko wannan gashi nan yana da wadata yana da dukiya yana da kuɗi ga abinci sai wanda ya zaba to amma sai gashi nan saboda tsoron Allah ga abincin ga komai da muka ambata a baya ya kasance a kedi ba mai ganin sa sai Allah da ya halicce shi bai ci abincin ba to in mai tunani ne haka din zai ƙara mishi tunanin cewa to yadda fa yake zama bai ci abincin nan ba a yini ɗaya kawai ko kuma na tsawon wata guda kawai na azumi to akwai wanda kuma shi gaba ɗaya rayuwarsa haka take bai da halin abincin balle ya ci kaga kenan in wannan tunanin ya zo masa kenan tausayi zai shigo masa sannan in ya ɗauka ya bayarwa mabukata su kuma za su ƙara ƙaunarsa saboda haka na daga cikin alaƙa da azumi ke haɗawa tsakanin mai shi da mara shi don haka azumi abu ne wanda yake mai muhimmanci
sai kuma kashi na farko na amsar tambaya kan tarihin marigayi zakaran dan banzamani na Boksu Muhammad Ali idan masu tambayar Abbas Baffa Celedi da Yahuza Kamba da Bello Yakubu da sauran masu tambayoyi wajen su 40 na saurare ga manajin edita kuma editan wasannin muryar Amurka kuma editan wasannin sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sakkwato zai baku ansa
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Malik Ibrahim wato Muhammad Ali yana da wani take da ake mishi da turanci wai shi kuma abin da ake cewa buɗa littafi ne mai yake pil haka yana kasan bai zama wuri guda motsi yake sannan ya ce gashi da zafi kamar zuma shine ake ce he floats like a butterfly and he stings like a bee kirarin sa kenan Muhammad Ali kasan ya rasu ran 3 ga watan Yuni na shekarar nan ta 2016 bayan ya fushi kar wajen 32 yana fama da cututtuka da yawa da ake alakantawa da wannan sana'a ta shi ta dambe wasu daga cikinsu suna sa jikin shi yana makyarkyata haka, kaga hannunsa baya ma zama wuri abin nan daya. Saboda haka ya kai shekaru 32 ko fiye da haka yana ci kafin Allah ya dauki abinsa. To Muhammad Ali ba da wannan suna aka haife shi ba, wato kamar yadda nace an haife shi ne dai a ran 17 ga watan Janairun shekarar 1942 a birnin Louisville na jihar Kentucky a nan Amurka. Amma a garin da ya mutu a jihar Arizona ne, wani wuri da ake kira Scottsdale, wani babban gari ne a Scottsdale. To ko da aka haife shi da sunan Cassius Clay aka haife shi, amma da ya zo musulunta sai ya mai da kanshi Muhammad Ali. Amma kafin ma ya zo Muhammad Ali din ya amfani da wani suna da yake kiran kansa Cassius X, sannan ya zo ya canja. Muhammad Ali ya auri mata take kashi-kashi ga maguda hudu, duka-duka ‘ya’ya tara ya bari bayan wato a duniya.
To Alhaji, kafin kai nisa, watakila masu sauraronmu za su so san me isa ya sa wa kansa suna X ko wani abu haka. Celsius X kafin ya musulunta, lokacin da ya sa wa kansa suna Celsius X me ya sa?
Ka san a lokacin da Muhammad Ali yake tasowa, a lokaci ne na ‘yancin na fafatukar yaƙin neman bai Adama, akwai su Malcolm X da aka yi a wannan lokaci. X wata alama ce ta tawaye, ta tsagiranci, ta jajircewa, ta jayayya da yawa, ta jayayya. X wato kai kawai a kyale ka ga kanan zundurun da kai mutum ne mai ‘yanci. Saboda ‘yancin kanka ma. Kasawa kanka wata kalma kwara guda ta lissafi. So kamar da nace Muhammad Ali ya rasu ya bar mata guda wato ya aure sau hudu ya bar ‘ya’ya guda tara. Wato wani abu game da harkar Muhammad Ali da Ibrahim shi da yake tarihin sa yana da yawa, ina son takaita ma shi ne ba taba samun dan dambe da ya gogoje yan dambe gogaggo ba. Duk wanda suka dake Ali har ya fadi, ba wanda ya taba kai shi kasa ba tare da ka zama zakaran damben duniya ba. Sannan daga ranar da Muhammad Ali ya buge Sonny Liston, wanda dan damben duniya ne na farko wato da ba a taba kai shi a kasar shekara 10 yana damben ba wanda ya taba doke shi sai da Muhammad Ali ya zo. Kuma sannan wani muhimmin abu da mutane za su sani shi, wai me yasa ma Muhammad Ali ya zabi ya damben ne, me yasa ya dauke damben a matsayin sana'a? Yana yaro kankane wani ya zo ya sace masa keke, shi ne ya je ya samu wanda ya sace keke masa dan karen dukan tsiya, da ya je dai yana da karfin ya dake yaro dan uwansa. To daga sai zama hatsababban yaro, sai ya shiga dambe kawai, komai da ka taba shi yanzu dambe, yanzu da ka dan tabe shi dambe dambe dambe, shi sai ya gane cewa damben na ashe ma dai dadi, in ka samu kana daddake mutane ma ba za a rena ka ba. To kaji yadda aka yazo ya zama dan damben duniya. To Muhammad Ali dai kamar yadda nace ya dambe ya suna, kuma saboda ya dake mutane manyan yan dambe irin su Ken Norton, bayan shi Sonny Liston din, shi kadai ne wanda ya taba dake mutane irin su Joe Frazier. Ka san Joe Frazier kai, da ka san doki yake su George Foreman da sauransu.
To Alhaji, kafin kai nisa, duk da yake mutane sun san sunan Muhammad ga musulmi sanannen suna ne, me isa ya sa Ali, akwai wani abu koko dai kawai dai ya zaba ne kawai, akwai wani abu da isa ya sa Muhammad sai ya sa Ali bai sa wani suna ba daban ko ya sa Muhammad Clay?
Ka san suna nan guda biyu ko wani a tarihi yana da muhimmanci? Muhammad dai kowa ya san suna annabi ne, tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Ali kuma kowa ya san jarumi ne a cikin sabon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi Ali din, shi Muhammad Ali din ai ya sha yabo. Ka san wani abun mamaki? Ka san a California akwai wani wuri da ake sa taurari na ‘yan sinima, inda ake saboda a tuna da su ko bayan sun mutu, sai a yi tauraruwa sai a sa ta kan titi, tana nan jiddidin har abada abadiya. Da aka zo za a yi ta Muhammad Ali, sai ce shi bai da yadda a sa sunan shi a ƙasa, mutane suna bi suna tattaka ba, saboda wannan suna ya fi ƙarfin wani ya sa ƙafa ya bi ta kan sai ya tafi. Saboda haka sai ce sai dai a yi suna a sa shi a jikin bango, kuma abin da ya faru kenan. Saboda haka wannan sunan ya zauna ya tunani.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen amsar tambaya kan azumi da kuma ci gaban amsar tambaya kan marigayi zakaran dambun boxing Muhammad Ali. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Aliyu Mustafan Sokoto da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To Allah ya ji kan maza, kar a manta ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke Washington DC. Bari mu je mu saurari wannan.
Sunana Muhammad Lawan Adam, ni ne limamin nan masallacin na Jesu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato muhimmancin wannan wata na Ramadan ina da yawa, ba shi da iyaka. sai dai a dan faɗi gurgudun abinda Allah ya bada yiwu. Na farko dai wannan watan Ramadan a cikin aka saukar da Alkur'ani, a cikin sa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko min da Alkur'ani. Sannan kuma wannan watan Ramadan duk lokacin da izo Allah tabaraka wa ta'ala ina umarni a tsaddaure shedanu, shedanu da suke batar da mutane a tsaddaure su ba su da ikon su zo su yi wa mutum wasuwasi su batar da shi. To saboda bayan haka kuma duk ibadar da mutum yake yi in wannan wata ya zo ana dalilin kama shi ladan wannan ibada. Kuma bayan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ina da kyauta da baiwa da ciyarwa, amma in watan Ramadan ya zo ina ninninka abin da yake yi na daga kyauta da baiwar da yake. Domin haka mu musulmi ya kamata mu dinga koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama in wannan wata ya zo, mu dinga zuwa ziyarar ƴan uwanmu, mu dinga yin kyauta ga ƴan uwanmu, mu dinga yin addu'a. Duk abin da ka roƙa a wannan wata Allah zai amsa maka. Wannan kaɗan kenan cikin muhimmancin watan Ramadan. Darussan da musulmi za mu koya, idan muna yin azumi a wannan wata za mu ji ɗan damuwa kaɗan na daga yunwa da ƙishirwa. Idan muka ji wannan damuwa yunwa da ƙishirwa za mu yi tunani mu ga akwai wasu mutane suna nan su kullum cikin haka suke, ba su da abincin da za su ci, ba su da ruwan da za su sha da shaurin yinsu. To yin haka zai samu tausaya musu.
To Allah ya samu dace. Kafin mu kare, bari mu je ga Muhammad domin mu je labaran duniya amma a takaici.
Mayakan Al-Shabab a Somalia sun ce sun kashe wasu mambobin biyu, wato mambobin su guda biyu waɗanda suka shiga kungiyar daga Kenya saboda kimbin umarnin da suka shiga da kuma shiga ayyukan da suka sabawa addinin Islama. An dai kashe mambobin biyu ne da suka fito daga Kenya da wani ɗan Somalia a lokaci guda a yankin tsakiyar Juba a jiya Juma'ar, kamar yadda sashen Somalia na muryar Amurka ya ruwaito. A can yankin bai kuma an kashe wasu mutane hudu a jiya Juma'a waɗanda aka zarga da yawa gwamnatin Somalia da Kenya da Amurka ayyukan leƙen asiri. Ɗaya daga cikin mutanen an zarge shi ne da ba da bayanan da suka kai ga kashe shugaban ƙungiyar ta Al-Shabab Ahmad Abdi Godan ta hanyar yin amfani da jirgi mara matuki a shekarar 2014, mutumin da har ila yau ake wa laƙabi da Abu Zubair. Dakarun da ake wa alakantawa da gwamnatin haɗakar Libya sun ce suna gab da karɓe ikon birnin Sirte mai tashar jiragen ruwa da ke ƙarƙashin ikon mayakan IS. Kamfanin dillancin labaran AFP na Faransa ya rawaito cewa ana mummunan faɗa a kusa da cibiyar Wagadugu da mayakan na IS suka mayar hedkwatarsu, inda jiragen yaƙi suka yi ta kai hari a kan mafakarsu. Wasu tashin bamai biyu a wajen wani ibadar mabiya aƙida Shi'a a gefen babban birnin Siriya sun wato halaka aƙalla mutane takwas, kana wasu da dama sun samu raunuka. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin ƙasar sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin a ƙofar wajen ibadar da ake kira Sayyida Zainab da ke kudancin Damascus. Jami'an Afghanistan sun ce ƙungiyar IS har ila yau ta kashe jami'an tsaro shida, ciki har da wani babban jami'in 'yan sanda a wata gunduma. Harin wanda aka kai a kan hedkwatar 'yan sanda da ke haska mena a lardin Nangarhar ya auku ne da sanyin safiyar yau. An kuma kwashe sawo'i ana ba ta kashin da ya sanadin mutuwar 'yan ƙungiyar ta IS 15, kana aka raunata wasu 7 a cewar kakakin gwamnatin yankin. Ƙarin dakaru da aka tura a kan kari ya taimakawa jami'an tsaron Afghanistan samun nasara a kan mayakan na IS, a cewar Atawullah Kogiyani na muryar Amurka, kodayake an jikkata 'yan sanda su shida. Tsohon ɗan takarar mukamin shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Mitt Romney ya ce ba zai jefa wa Donald Trump ƙuri'a ba, wanda shi ake kirtizatan zai tsaya wa jam'iyyar takara a zaben da za a yi a watan Nuwamba. A cewar Romney, Trump mutum ne mai nuna wariyar launin fata wanda kuma baya hattara wajen furta kalamansa.
To an gaishe ka Haji Mahmud da kuma takaitattun labaran. Muka zo ga ƙarshen shirinmu na la'asari, sai anjima da daddaren Allah ya so za mu sake dawowa. Haka kuma kafin mu sallama da ku a madadin shi Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa, da kuma Cibahiro Dedone da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Neo Justin, ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.